أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر، والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa, mai komai, mai ikon yi da hanawa, wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Alhamis 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda ya daidai da 7 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa wannan masallaci mai albarka cikin wannan anguwa mai albarka, tare da mutane masu albarka, domin mu karanta littafi mai albarka, alqur'ani mai girma. Allah ka sa mu cikin ceton alqur'ani mai girma, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan alqur'ani, Allah muna roko, Allah ka sa ya zama hujjar mu, ba hujja akan mu ba, albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah muna roko, wayannan ayoyi da muka tsaya akan su jiya, mun yi kyakkyawan tsayuwa, tsayuwa mai dadi, mun tsaya a cikin aljanna. To kaga muna fata yadda muka shige muka je har cikin aljanna muka tsaya, to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana. Ajiya mun ji kadan daga cikin sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule na babban gida da ya tana dawa masu imani da aiki na kwarai, kuma suka tsaya kan imanin, kuma suka tsaya kan aiki na kwarai din, suka kyautata tsakanin su da Allah, suka kyautata tsakanin su da kansu, suka kyautata tsakanin su da bayin Allah da suke rayuwa da su. To lallai aljanna wurin nema ne, wajibi ne mu'mini ya ta roƙon Allah aljanna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu satan amsan irin ma aljanna da zamu roƙa. Yana cewa idza sa'altumullah aljannata to fas'aluhu alfirdausa, idan za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙe shi aljannar firdausi. Allah ka ba mu aljannar firdausi, albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda aljannar firdausi nan ne masaukin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Aljanna, kafin mu shiga wannan aya da Allah ranmai karanto mana jiya, mun tsaya akan ayoyin magana da suke magana kan ita aljanna da kuma mala'iku yadda suke ainihin tarayya da dan adam. Akwai magana da Maulana Musa Ibnu Faidati Shi Ibrahim Anyasir da Allah ya riskar, yake cewa lallai jamhur, kusan jamhur malamai dai sun tafi cewa mala'iku suna magana ko suna haduwa da dan adam ne a wayannan wurare guda uku, ma'ana lokacin mutuwa da cikin kabari da kuma lokacin da aka tashi. Yace to amma fa wannan bai kore kuma mutun yayi mu'amala da mala'ika ba. Allah subhanahu wata'ala ya turo wa bayinsa da yawa mala'iku sun yi mu'amala da su, ma'ana wasu a jarraba su, wasu a musu albishir, wannan an same shi da yawa. Kamar misalin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari na falalar ziyara na wani mutumin da ya tashi zai je wani ƙauye mai nisa a lokaci mai wahalan tafiya zafin rana, zai je shi ya ziyarci dan uwansa. Sai Allah ya turo masa mala'ika a sifa na mutum, yace masa ina zaka je? Yace zai je shi ziyara wannan ƙauye. Yace gun waye ne? Yace gun dan uwana ne. Yace akwai wani amfani da zaka je ka samu a gunsa? Yace a'a, babu, zan ziyarci shi ne don Allah. Sai yace to ni mala'ika ne, ba dan adam bane, amma Allah ya mai da ni nazo da sifa ta ɗan adam. Dan dama Allah ya yi wa kafirai martani, aiko walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Da suka ce sai an aiko mala'ika, Allah ya ce to da zamu aiko mala'ika ma ba mala'ikan zai zo ba. Ai mala'ika wannan compound din mu bai zai iya daukan mala'ika ba, wannan wuraren namu a ba za su iya daukan mala'ika ba, tsari irin na mala'ika. Mala'iku suna da fikafikai, ulu ajnihatin ne, mathna wa thulatha wa ruba', wasu suna da fikafikai biyu, wasu suna da fikafikai uku, wasu suna da fikafikai hudu. A cikin masu wayannan fikafikai wasu ba 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 dayan ba iya dayan bane ko biyun ko ukun bane ko hudun bane a'a kowanne daya an ninka shi ne zuwa daruruwa dan an ce malaika jibrilu yana da fiffike ya kai 600 a jikin sa dan haka in zai zo da surar malaika ai wannan yar duniyar ta mu ba za ta iya daukar sa ba dan haka su san malaikun bane shi yasa suke fadan haka to a takeice dai wannan mutumi yazo masa da wannan malaika yazo da sifa na mutane yace masa lalle zan je zirci dan uwana dan Allah sai yace to lalle Allah ya ce in gaya maka yadda kake son dan uwanka dan Allah to kai ma Allah yana son ka to kaga wannan babban albishir ne kaga mutun yayi mu'amala da malaika sannan mun san irin mu'amala na malaika na hadisin nan da Imam Nawawi ya kawo wanda ba sai mun dauko shi bi tafasil ba na mutanen da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su ko akwai mutumin da ya Allah ya jarrabe shi da kora akwai mutumin da Allah ya jarrabe shi da kuturta akwai mutumin da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wanda wayannan mutane guda uku duka Allah subhanahu wataala ya arzurta su daga baya ya turo malaiku masu sifan irin halin da suke ciki ina ga ɗaya Allah ya jarbe shi da makanta ɗaya kututa ɗaya kora wanda ina ga a cikin su gaba ɗaya in ba na manta ba hadisin makaho ne ya sha mai kora bai sha ba mai kututa bai sha ba amma makaho ya sha ma'ana dukan su daga baya Allah suka yi addu'a Allah ya yi musu wannan larurar mai kora Allah ya yi laruran koran gashi mai kyau ya fito Allah ya bashi arziki wannan ma aka cire kuturtan yatsu suka fito Allah ya bashi arziki shi ma na aka dauke makantan ido ya bayyana aka bashi arziki sai aka turo malaiku da irin wannan sifar ta su ta da kaga za su wa'azantu ne na zaman su irin wannan sifa din a baya amma ba su wa'azantu ba shi mai kora yake taimaka wanda yazo din shi ma mai gurgu makaho kuturu yake taimaka amma shi makaho sai ya taimaka yace lalle na tuna ni ma da na shiga irin halin nan da kake ciki kuma lalle na buƙaci taimakon Allah kuma Allah ya taimake ni kai ma yanzu ya kamata in taimake ka tunda Allah ya bani dama in taimake ka to wannan da yake nuna cewa malaiku suna mu'amala da ƴan adam kuma a wani hadisi da zamu rufe wannan magana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa imanin mu ne yake raguwa yana ga sahabbai yake cewa law annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi lasafahatkumul malaika da za ku zama yadda kuke jin imani da tsoron Allah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuke ji in kun koma gidajen ku ai da malaiku sun riga gaisawa da ku an ce sanadin wannan hadisi shine sahabin manzon Allah da ake kira Hanzala ma'ana gasilul malaika sahabin da malaiku ne ma suka yi masa wanka saboda Hanzalatu yayi sabon aure bayan iyalai da yake da su a ranan da ya tare da iyalinsa yana ma tarawa da ita yaji an kada gangar za a tafi yaki haka ya barota ya tafi yakin ko wankan janaba bai yi ba kuma aka kashe shi a yakin sai aka ga ruwa yana zuba a jikinsa yana kwarara daga jikinsa sai sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ya fita gidansa ne da janaba wannan wankan malaiku ne suka yi masa irin wannan wanka na janaba Hanzala kenan to ya taba zuwa kafin wannan lokaci ya mutu ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah nafaka Hanzalatu fa yazo munafiki Annabi yace ya akai yace ya Rasulullah idan muna gabanka daban muke jin kanmu idan muka koma gida sai mu rika jin kanmu daban sai Annabi yace to haka abun yake shi da mun fal imanu sa'atun wa sa'a imani lokaci ne da lokaci wani lokaci sai kaga halin imanin ya zo ya bijiro sai kaji kana magana ma kaman za ka yi kuka saboda yadda zuciyarka ta yi laushi yace wani lokaci kuma sai kaji abin ya tafi yace amma da za ku dage yadda kuke ji a gabana ya zama haka kuke ji a gidan da jinku lasafahatkumul malaika da malaiku sai rika gaisawa da ku to aljanna gida ne da Allah subhanahu wataala ya tana dashi ga bayin Allah masu tsoron Allah gida ne ba dan karami ba ma'ana gida ne babba dan Allah ya fara da jannatin ma'ana an ce jannatin shine gona wacce take dauke da ƴaƴan itatuwa wannan yake nuna maka gidan nan aljanna yana gabjeje ne ha da wurin shuka ƴaƴan itace kaga wanda yake da dan 25 by 50 ina yake da inda zai shuka wani gona a cikin wannan 25 by 50 ai yayi kokari ya samu dakunan kwana ma ya ishe shi amma da aljanna a ai yana da gonannaki bayan dakunan kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma yace benaye ne akwai wasu benaye a aljanna kantama wanda aka yi su da gilashi ma'ana da qarau idan kana ciki kana ganin nawaje amma nawaje baya iya ganin wanda yake ciki benaye ne sun ginu iya ginuwa sahabbai da suka ji wannan magana sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wayannan gidaje nawaye an ce arabi ne ma balaraban kauye ne ya tambayar annabi ya ce eh na wanda ya hada wayannan sifofin ne ma'ana ya kyauta ta tsakaninsa da Allah ya kyauta ta tsakaninsa da kansa ya kyauta ta tsakaninsa da bayin Allah da yake rayuwa da su yace na farko dai liman ababal kalama wannan benayen na wanda ya dadada maganar sa ne magana da duka yake faɗa mai dadi yake faɗa ba bakar magana ya iya ba kasa akwai mutanen da su a maganganu su bakar magana kawai suka iya basu iya magana mai dadi ba sannan wa'azama ta'ama kuma ya ciyar da abinci wasalla bil laili wan nasu niyamun kuma ya rika sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci a wata riwaya wata ba'a siyama ya biyar da azumi ma'ana yi azumin nafila bayan yayi azumin farilla daka aljanna gida ne kuma kan ta mai kayan qarau ma'ana da kayayyaki na ado Allah ya ce a cikin sa akwai sururan alaiha yattakiuna wa zukhrufa akwai kayan ado akwai gadaje akwai shimfudu ma muttakiina ala rafafin khudrin wa abqariin hisan sannan bayan gidaje ne to an ce ga gida kan ta meme ba abinci kaga gidan bai dadi ba to sai Allah ya ce akwai abinci abinci ma ba wai abinci lagalaga kasa ba a shugaban abincin gaba daya wala hami tayrin mimma yashtahun akwai naman ma na tsuntsaye kuma irin wanda suke so ka Allah ka ba mu aljanna to bayan nama sai kuma kayan marmari Allah ya ce qutufu hadaniya kuma kayan marmarin aljanna din fihi ma min kulli fakihatin zawjani ma'ana kowane kayan marmari iri biyu ne malaman tafsiri kamar Imam Suyuti yake cewa zaka ga irin wanda ka sani a nan duniya sannan zaka ga kuma irin na aljanna abin da yasa aka kama irin wanda ka sani a duniya wai saboda kar ka ga kayan marmarin ma ka ce kai wannan kan ma ba kayan marmari bane dan lemon aljanna ba irin lemon nan bane yafi ka bewa girma shirgege ne sosai ba dan kararrami bane irin nan a jare kuma yadda kawai ci zaka yi da haka in apple ne zaka ga irin apple din da ka sani a nan duniya kuma zaka ga irin apple din da yake na can in ayaba ce zaka ga irin nan duniya din kuma zaka ga irin na can sannan wajanal jannataini dan da wanda yake kwance da wanda yake zaune da wanda yake tsaye kowa zai iya cin kayan marmarin kaga sabani na duniya sai an karkado sai an yi me a da ka miƙa kawai shikenan kana kwance ne abun matsowa zai daidai yadda kake kwancen kawai sai ka bantara sai ka tsinka kawai abunka in kana zaune ne daidai yadda kake zaunen ne kawai zai zo in kana tsaye ne daidai yadda kake tsaye ne kuma sai yayi sama shikenan sai ka bantare shi ba sai ka sha wahala ka sun kuya ba sannan bayan abinci dan adam yana buƙatar mata Allah subhanahu wataala yace to akwai ƴan mata da Allah ya tanada a aljanna ga dukkan waɗanda suka shiga aljanna Allah ka sa mu na cikin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma matan nan Allah ya ce ƴan mata ne faj'alnahunna abkaran uruban atraban mun sanya su ƴan mata ne ko masu shekaru daidai da daidai ma'ana ba wacce tafi wata shekaru kuma kyawawa saboda kyawun su aka ce da matar aljanna daya za ta ainihin bayyana a nan duniya mazaje su ganta to da duk wani mani da yake jikin sa ya tsiyaye saboda wato irin kyawu da wato jazba jan jiki na sha'awa da matan suke da shi sannan mata ne da kuma Allah ya sa su ba su da kishin junan su, ma'ana kishin su ya kare akan madajin su, ba sa ganin kowa a cikin halittar Allah in banda madajin su. Sannan mata ne da Allah ya tsarkake su da ba sa jinin haila, ma'ana ba sa irin wannan jini da mata suke yi, sannan kuwa ba sa haihuwa. Aljanna babu bayan gari, ba fitsari, ba yawo, ba komai. Ba komai, wato ba bacci ma. Manzo Allah ya ce ba bacci ma, kaga wani ka sauye zo wani morewansa shine ya je ya bacci, to aljanna ba bacci ma. Annabi ya ce ai babu bacci a aljanna, li'anna nauma akul muti, saboda shi bacci dan uwan mutuwa ne. In mutum ya bacci bai san inda yake ba, to aljanna saboda cikar dadin ta ma ba bacci a ciki, ba sai ka gaji ba. To Allah ya ce la yamassuhum fiha nasabun wala yamassuhum fiha lughub, ba gajiya ba kosawa. In ka gaji ka kosa ne, nan ne zaka ce kai bari dan rinza, to can ba a gajiya. Sannan aljanna, wani zai iya cewa to yanzu ga mata kuma an ce ba sa haihuwa, Allah ya ce akwai yaya, akwai wildanu mukhalladuna, tunda dan adam yana son yaya, to akwai yaya, amma ya mukhalladuna kullun a yaya suke, kullun suna yan kananan su ba za su girma ba, gwanin ban sha'awa, kuma ba masu iri ne irin nan ba, ma'ana wanda za su hana ka, za su sa ka damuwa, a yadda kake so haka za su riƙe. Sannan a bayan yaya, to dan adam zai yi nazari ya ce to kuma bayan gida ne, ga abinci, ga mata, ga ƴaƴa, babban abin da zai ƙara tayar wa ɗan adam hankali shi ne to yanzu wannan gida in an shige yaushe za a fita, saboda ka san shi daɗi ran da aka fara shigansa, to za a ce to kuma yaushe ne ake tunanin ƙarshensa. Sai Allah ya gaya wa ƴan aljanna wata kalmar da suke jin tafi ma aljannar daɗi, shine khalidina fiha abadan, dawwama za a yi a cikin aljannar har abada. Aljanna dawwama za a yi har abada. Kuma aka ce ga mata ga ƴaƴa, ba wuya wani lokaci rayuka su ɓaci. Malamai suka ce ita aljanna hayatun ne bila mautin, sihatun ne bila mardin, sannan rayuwa ce ba mutuwa, lafiya ne babu rashin lafiya, samartaka ne ba tsufa. Haka za ka zauna kullum a matashinka, ba za ka tsufa ba a cikin gidan aljanna. Sannan ba a jin yasasshiyar magana. Sannan bayan abinci akwai ruwan sha, ruwan shan ma ba ɗan kaɗan ba, Allah ya ce ƙoramu, akwai ƙorama na ruwa tacicce, akwai ƙorama na nono wanda baya canjawa baya tsami, akwai ƙorama na giya, amma Allah ya ce ga wanda suke so su sha, amma giyar Allah ya ce la yusadda'una anha wa la yunzafun, ba ta sa ciwon kai, ba ta sa maye. Wannan yake nuna maka sai masu shan giyan duniya kawai tsantsar yi wa Allah tawaye ne, amma in suka sha ta sai kansu yayi ciwo, in suka sha ta sai ta sa su maye. Sannan kuma Allah ya nuna mana giyar aljanna mai daɗi ce, wanda yake nuna maka cewa a sai giyar duniyan ba ta da daɗi, su kawai masu shan ta sun dora kansu sun sabi Allah ne. Shi yasa Allah sai ya ce khamrul ladhati lisharibina. Sannan akwai ƙorama na zuma, kuma zuma ba irin na kashin dabbobi ba, a'a tacicciyar zuma da Allah ya yi ta daga kunfai kuno. Haka Allah ya tana da wannan kayayyakin daɗi na abin da ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, tunanin ɗan adam bai taɓa rasuwa ba. Abin da za mu rufe da shi, kamar da wannan aya ta rufe ta gaya mana, a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya tanada, wato ya tanada wa mu'minai dukkan abin da suke so, duk abin da suke sha'awa, duk abin da kace kake so kake sha'awa, Allah subhanahu wata'ala ya tanada maka shi. Duk abin da kace kana so a kawo ma shi, to za a kawo maka shi. Allah ka ba mu aljanna. Hadisi na ƙarshe da zan rufe mana da shi shine hadisin nan, ina ba na manta ba, hadisin Bukhari da Muslim. Wannan hadisi yana da ban tsoro ƴan uwa. Kamar yadda muka sani, al'adan Qur'ani ne ya faɗi aljanna, ya faɗi wuta, ko kamar yadda Allah yake cewa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Kai wa bayina ka ba su labari, ni dinnan mai gafara ne, mai jin kai, kuma azabata mai raɗaɗi ce. To wannan sai ya zama yana tafiya hatta a sha'anin aljanna. lokacin da Allah ya gama kera aljanna Allah ya murci malaika Jibril je duba aljannan nan yayi surveying ya fito yaje ya duba ya kare mata kallo sai yace kai mutun da hankalinsa da tunaninsa babu yadda za a yi ga irin wannan gida na aljanna yace bai baya so bai zai shiga ba sai Allah yace je ka duba wuta kuma yaje ya duba wuta yaga irin kayan bala'i da aka zuba a cikin ta Allah ya kiyaye ya duba ya duba yace kai mutun da hankalinsa da tunaninsa bai zai dai shiga cikin wannan wutan ba sai Allah ya ce to koma ka saki duba aljannan ka saki koma kuma ka duba wutar yana koma ya duba aljanna ya koma ya duba wuta sai Allah ya ce masa yaya yace kai lalle shiga aljanna sai an daraji saboda anan sai annabi ya faɗa mana wannan hadisi yace abin da ya faru shine hujibatin naru bishahawati ma'ana an kewaye wuta da soyayyen zuciya abin da rai yake so amma hujibatil jannatu bil makarihi ita kuma aljanna an kewaye ta da abin da rai baya so ya za a samu yadda na gaya mana da farko yadda za a samu shine ayi ta addu'a sai kai ta addu'a in kai ta addu'a Allah sai hore maka duk abin sha'awan sai zama baya baka sha'awa abin sha'awar da zai kai ka wutan sai zama baka sha'awarsa ba za ka yi ba shikenan abin da kuma za ka aikata ka samu aljannan sai ka ji shi kake sha'awa shi za ka aikata to wannan shi ne babban makamin mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa lallai mu yawaita ainihin roƙon Allah aljanna mu yawaita neman tsarin Allah subhanahu wataala daga shiga wuta a cikin wannan wata saboda wannan wata wata ce da Allah subhanahu wataala yake bude kofofin aljannan kuma yake garkame kofofin wuta to daga nan kuma Allah subhanahu wataala zai ainihin gaya mana muhimmancin kira zuwa ga Allah wato musulunci yana da wata kaida ƴan uwa shi musulunci ba wai iya ruwa fidda kai bane iya ruwa fidda kai da fidda wani ma'ana dan ka fidda kanka kawai to a musulunci baka iya ruwa ba ka fidda kanka ka fidda wani ma'ana dole kowa ya zama jakada ne na Allah subhanahu wataala sannan menene ladabi na kira izuwa ga Allah subhanahu wataala kuma suwane ne masu kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ita ce ayar da Allah mai jawo mana zamu fara karatun ta yau wannan aya tana da sababun nuzul dinta kamar yadda sayyidina Abdullah ibn Abbas ya faɗa yake cewa wannan aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take nufi saboda in za a yi maganar kira zuwa ga Allah to babu wanda ya kira zuwa ga Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda dukkan manzanni daga kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Isa kalmar shahada la ilaha illallah ne Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har zamanin sauran annabawan dole sai an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ana babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da yiwa wato mutanansa albishir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam al-Busiri yake gaya mana ma madafatratun minar rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya babu wani lokaci da ya wuce na annabawa face sun yi mutanansu albishir da zuwan ka ya rasulullah sai Allah ya ce wa man ahsanu qawlan ay la ahada ahsanu qawlan wane ne yafi kyan zance mimman da a'ila Allah kamar wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin kuma yace ni din nan ina cikin musulmai ay la ahada ahsanu qawlan ai babu wani wanda yafi dadin zance kamar wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya aikata aiki na kwarai kuma ya ainihin tabbatar cewa shi din nan musulmai ne musulmi ne yana cikin musulmai Abdullahi ibn Abbas yace wannan wanda yafi kowa kyan zance a sanu kaulan din nan huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da'a ila alislam shine ya kira zuwa ga musulunci wa amila salihan fima bainahu wa bain rabbih shine ya aikata aiki na kwarai tsakaninsa da ubangijinsa an fayafe masa duk abin da yayi na laifi balle bai taba laifi ba an wato shi yake bada ticket din aljanna amma kwana yake yana sallah har kafarsa tana kumbura kaga wannan cikakken aiki na kwarai kenan. Sannan kuma waja'al al-islam nahlahu, ya ainihin sanya addinin musulunci ya zama shine kyautar da yake wa halitta. Duk wanda ya gamu da shi to sai ya tallata masa musulunci kuma ya bashi kyautar musulunci. Wannan kenan ra'ayi na farko na Abdullah bin Abbas, yace wannan aya akan manzo Allah ta sauka. Wa qala aidan, har yanzu Abdullah bin Abbas ya sake cewa kum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Wannan wa man asanu qawlan, din ana nufin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Wa qalat Aisha wa Ikrima wa Mujahid nazalat fil muadhdhinin. Ikrima da nana Aisha da Mujahidu su kuma suka ce wannan ayar ta sauka ne akan ladanai. Ta sauka ne akan ladanai. Sannan Abu Hayyan, ɗaya daga cikin malamai, shi ma ya karfafa su, yake cewa lalle wannan magana tana da ƙarfi, cewa wannan aya ta sauka ne akan ladanai duk da ta zo ta surar Makka. Mun sani a Makka ba a kiran sallah, ba a fara kiran sallah ba sai da aka koma Madina, sai aka ce to wannan ayar ita kadanta ayar Madina ce ta fado cikin surar Makka. Da haka ita ayar ba ayar Makka bace ayar Madina ce, saboda sai da aka je Madina aka fara kiran sallah, wato shekara ta farko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi hijira ya koma Makka Madina. A lokacin ne sahabbai an yi yawa, saboda an haura mutum 200 wanda ba a kai haka ba da a Makka. To sai ya zama ya za a yi sallah. Aka yi ta shawara Annabi sallallahu alaihi wasallama, malamai suka ce saboda tawadu'u, ya san fa me za a faɗan, amma saboda tawadu'u a cikin kiran sallah akwai ashhadu anna muhammadar rasulullah, tawadu'un ya bayyana kansa haka. Sai ya tara sahabbai yace ya za mu yi. Sai wani sahabi yace ya rasulullah, idan lokacin sallah yayi a buga ganga. Annabi ya ce ba za mu bautawa Allah da ganga ba. Wani ya ce ya rasulullah, idan lokacin sallah yayi a kada kararrawa. Annabi ya ce ba za mu bautawa Allah da kada kararrawa ba. Wani ya ce ya rasulullah, lokacin sallah ya busa kahu, a ji kahu kawai yana tashi. Annabi ya ce ba za mu bautawa Allah da busa kahu ba. Magana karshe da aka yi, sai wani sahabi ya ce to ya rasulullah, lokacin sallah yayi a hura wuta, inda dare ne za a hango hasken wutan, inda rana ne za a hango hayaki. Annabi ya ce ba za mu bauta Allah da hura wuta ba. Sai aka watse dai a mitin ba ittifaki ba. Karshe sahabin manzo Allah Abdullahi ibn Zaid ya kwanta da daddare sai mafarki cewa gashi ya ebo damin itace guda biyu, ya nufi masallaci wai zai je kunna su lokacin sallah yayi. Sai Allah ya turo masa mala'ika cikin mafarkin, yake tambayar sa ina zaka je? Ce zan je kunna wuta mana lokacin sallah yayi, dan mutane su gane lokacin sallah yayi. Sai ya ce to in koya ma wasu kalmomi man da suka fi wannan huwa wutan. Yace a to ka koya min. Sai koya masa wannan kiran sallan da muke ji yanzu. To shikenan gari ya waye, yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya tabbatar yayi stamp akan wannan mafarki, yace kai inna hadhihi ru'ya ru'ya haqqin, lalle wannan mafarkin na gaskiya ne, haka magana take. Amma kai baka da murya, ka koyawa Bilal yafi, ka daga murya ya zama shi zai rike yi. Ana cikin haka sai ga sayyidina Umaru, yace ya rasulullah, ni ma fa na yi mafarki, an koya mai wasu kalmomi aka ce da su ne za a kira sallah. Yace to me taimin inji? Ya karanta. Annabi yace lalle kai ma mafarkin ka na gaskiya ne. To wannan malamai suka tafi cewa ta sauka ne akan masu ainihin kiran sallah. Sannan har yanzu Maulana Musa ibn Faidati Shi Ibrahim an yasir radhiyallahu anhu yayi magana kan man da a'ilallahi din nan, ma'ana irin jinsin mutanen da Allah yake nufi a cikin wannan aya. Ma'ana kenan kusan duk da ra'ayin malaman zai iya shiga. Yake cewa masu kira'i zuwa ga Allah suna nan kashi-kashi. Yace na farko dai addu'atu ilallahi awwalan al-anbiya, farkon masu kira zuwa ga Allah su ne annabawa, su Allah yake aikowa. Yace summal awliya, sai waliyai. Su wane ne waliyai? Yace ulama'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Yace wato su ne malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ma masu kira ne zuwa ga Allah. Sannan yace wadu'a'u ilallahi fi hadhihi al-ummati ala aqsam. Yace su ma masu kira zuwa ga wannan a cikin wannan al'umma din su ma kashi-kashi ne. Yace akwai qismun yad'una ila Allah bisayfi, yace akwai wanda suke kira zuwa ga Allah amma da takwabi. sahabbai kenan da suka yi ta yaki su kaga da tukabi suka jira mutane zuwa ga Allah yace wa qismun yaduna ila Allah bil adhani yace a cikin masu kira akwai masu kiran Allah wato masu kira zuwa ga Allah da ainihin kiran sallah kaga ana cewa hayya ala salah hayya ala falah mana ana kiran mutane su yi gaggawa su zo wurin sallah su yi gaggawa su zo wurin samun babbar rabon lakira sannan har shehu yayi magana kan muhimmancin kiran sallah ɗan uwa sai mu dage saboda harkar ladancin nan muna wasa da shi wallahi muna wasa da shi sosai ba za ka gane ana wasa da shi ba sai ka karanta babin nan na ladanci a cikin iziya sai zama in wato da yawa ba kowane ladan ne yake karanta wannan babin kafin ya zama ladan ba sai ya zama shi ladancin an rena shi ma'ana ana mai da shi saniyar wari kowa yana ganin damansa wani lokaci kuma kowa yana watsi da shi bai damu da shi ba amma yana da muhimmanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi albishir waladanai yana cewa man azzana lillahi sab'ata awamin lam ta'kul al-ardh jasadahu kai Allah ka tabbatar duk wanda ya kiran sallah na shekara bakwai yana kiran sallah to Allah zai haramta wa ƙasa ba za ta ci nama sa ba in ya mutu ko shekara nawa zai yi a cikin ƙasa yadda kuka binne shi kaza ku same shi wannan manzo Allah ne ya bada wannan albishir din sannan kuma yake cewa al-mu'azzinun atwalu an-nasi anaqan yawmal qiyama masu kiran sallah su suka fi kowa tsawon wuya a ranar tashin alkiyama to wannan kenan sannan har yanzu shehu yake cewa fa haula'i min ad-du'ati ila Allah yace wannan duka suna kira zuwa ga Allah sannan yace kashi na uku bayan masu jihadi da masu kiran sallah yace qismun yaduna ila Allah bi ta'limil ulumi yace wasu kuma suna kira zuwa ga Allah ne ta hanyar karantar da mutane ilimin muka al-fiqh wal usul ilimin fiqh da usul wal qur'an wal hadis da alqurani da hadisi da tafsirin alquran da tafsirin alqurani shi yake cewa hadhihi ulumu shari'a wannan sune ilmin muka na shari'a ta'limu hada awatin ila Allah tabaaraka wa ta'ala koyar da su wanda yake koyar da wannan to shi ma ya shiga cikin waman asanu qaulan din nan mimman da ila Allah shi ma ya kira zuwa ga Allah sannan yace wa qismun kashi na nawa kenan na hudu kenan ko wa qismun yaduna ila Allah tabaaraka wa ta'ala bi tarbiyatin nufus yace wasu kuma bayin Allah suna kira zuwa ga Allah ta hanyar tarbiyantar da zuciyar bayin Allah wata habibin nasi ila Allah su sanya wa mutane son Allah har mutane su zama yuhibbuna Allah wa yuhibbuhum Allah yana son su kuma su ma suna son Allah yace wallahu ahab wallahu idha habba abdan idan Allah ya so bawa kana lahu sam'an wa lisanan wa basaran sai Allah ya zame masa wato gani ya zame masa ji ya zame masa harce sai ya zama abinda Allah yake so shi zai ji abinda Allah yake so shi zai gani abinda Allah yake so shi zai fada shi yake cewa fa kullu haula'i al-aqsam min ad-du'ati ila Allah tabaaraka wa ta'ala duk wayannan nau'uka da kuke ji wato nau'i ne na masu kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa wannan na hudun yafi kowanne ma wahala wato gyara zuciyar nan ai ya gaya mana cikin ruhul adabi ko yace ko ma dai baka nemi kowane ilimi ba ka nemi ilimin abu hudu kam hasil ulumal arba'an da saliki cewa na farko irfanu rabbin maliki dole ka san Allah Allah yayi sharadi ba a bauta masa an san shi na biyu dole ka sanya ake yin ibada kai ibada da yadda Allah yake so ba yadda kake so ba sannan na uku dole ka san menene halin zuciya saboda tunda Allah yake rantsa alqur'ani Allah bai taba rantsuwar da yake akan zuciya ba dukan mu nan kuwa muna ji muna gani amma ba ma kulawa Allah sai da ya rantsuwa 14 washamsi wa duhaha kaji biyu wal qamari idha talaha hudu kenan ko biyu hudu wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha sai da Allah ya rantsa sau 14 akan me zuciya da aka gyara zuciya wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kamar yadda yazo cikin hadisi an je an yi yaki aka ji jiki aka ji jiki aka ji jiki da aka dawo an jijji raunuka wani ya kari wani an dinke can wani an dago shi ma bai iya ma dawowa ba annabi ya ce to fa mun dawo daga karamin jihadi za mu fara babban jihadi ce cap ya rasulullah duk wannan doke doken da aka yi karami ne ce kwarai kuwa duk wannan doke doken da aka yi karami ne ce to wanne ne babban jihadin manzo Allah ya ce mujahadatu nafsi wal hawa wash shaitan wato ayaki zuciya ayaki son zuciya ayaki shedan wannan su ne babban yaki idan aka yi yake su to shikenan an samu nasara kuma kira da za a yi zuwa ga Allah zai zo cikin sauki don haka wannan yake nuna mana a wato muhimmancin kira zuwa ga Allah da kuma muhimmancin gyaran zuciya da kuma nau'o'in mutanen da suke kira zuwa ga Allah don haka sai mai malai yake cewa ai wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan ai la ada ahsanu mimman ittasafa bil kisali salas taliya ai babu wanda yafi dadin zance kamar wanda ya sifantu da wa'innan sifofi guda uku na farko dai addu'atu ila tauhidillah ya rika kira zuwa ga kadaita Allah wada'atihi da yiwa Allah biyayya wa ibadati da bautawa Allah yace fa zalika khairu ma yaquluhu insanul li insan wato wannan shine mafi alkhairin abinda dan adam zai gaya dan uwansa yace wa hadha nasun amun yastamilu kull da'iyatin mukhlisin ila Allah wannan yana nuna kowa ya kira zuwa ga Allah saboda Allah ya shirye da mutum ɗaya dalilin maganarka yafi a tara maka garkin jajayen raƙuma sannan mai kira na biyu kuma akan wannan gaba na kira zuwa ga Allah shi ma malam ya kawo yake cewa su ne masu ainihin wato kiran sallah alqaimuna bid'awati al-islami fi kulli makanin fi kulli zamanin wa makanin bil qawli wal kitabati aw al kitaba yace dole a samu masu kiran sallah dole kuma a samu wanda suka tsaya suna kira zuwa ga musulunci a kowane lokaci da zancen su da kudubobin su da littatafan su sannan sifa ta biyu al'amalus salih aiki na kwarai wato huwa tadiyatu ma faradallahu alal insan wato shine bawa ya aikata abinda Allah ya farlanta masa sannan majtinabi ma haramahu alai da nisantan abinda Allah ya haramta sannan abu na uku wa qala innani minal muslimin mutun yace ina cikin musulmai ai ittaka ittikadul islami dinan wa manhajan daukan addinin musulunci ya zama shine addinin ka shine tsarin rayuwarka wa madhhaban shine kuma matafiyarka fala shay asanu minhu qawlan duk wanda ya ainihin fadi wannan kalma yayi tutiya cewa shi musulmi ne to babu wanda ya kai shi kikkiawan zance sannan kuma wala asahu minhu aqida babu wanda ya kai shi kikkiawan kuduri wala asahu minhu tariqa babu wanda ya kai shi wato bin wato mabayyaniyar hanya awdahu minhu tariqa wala aktsara min ilmihi amali min amalihi thawaban sannan kuwa babu wanda wato zai kai shi yawan lada saboda yayi abubuwa guda uku na farko yayi kira zuwa ga Allah na biyu ya ainihin aikata aiki na kwarai sannan na uku yayi tutiya da musulunci bari mu bamu kadan daga cikin muhimmancin tutiya da musulunci akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato don mu gane muhimmancin tutiya da musulunci Salmanul Farisi shi Salmanul Farisi dan Farisa ne Iran kenan a yanzu ya bada kansa addini ya yadda ya zama bawa ma a cikin addini da Allah ya hada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sifofin da ya samu a wurin malaman da ya zauna a gun su na Nasara Salmanul Farisi da ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta to sahabbai kowa an sani yana gadara da iyaye ko wani dan wani to shi iyayensa ba musulmai bane da aka zo ana tambayansa Salmanu ibnu man Salmanu dan waye yace Salmanu ibnul Islam Salmanu dan musulunci ne eh shi musulunci ne babansa bai da wani gata a duniya ba abin da yake tutiya da shi sai musulunci kuma wani mai hikima ma yana faɗa yake cewa ina alfahari ni musulmi ne idan ka ga nayi wani abin da bai dace ba to kada ka zargi musulunci ka zarge ni ne ba musuluncin ne bai da kyau ba kila ni ne na shigo da abin da bai da kyau din amma musulunci shine mafificin addini Salmanul Farisi da ya tutiya da musulunci karshe mai Allah ya masa Allah ku sai ya masa mai shakundum gaba daya. Ma'ana yana gadara yana ji da cewa shi Ibnul Islam shi dan musulunci ne. Ranan da ake yakin Kandak shi ya bada shawara kafirai sun yi gangami na mutum 5000 za su shigo garin Madina su yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kop daya. Sai Salman al-Farisi ya ce to mu a garin mu in haka ya faru muka tona katon rami ne mu kewaye garin ta yadda wato mai kafa ma bai zai iya ketara ramin ba balle mai doki inda ya fada sai dai mu bi shi da duwatsu kawai ko da kibiyoyi shikenan aka zo ana tonawa sai ya zama annabi ya yanka mutanen makka muhajirun inda za su tona an yanka ansaru mutanen madina inda za su tona to salmanu sai ya zama karfa ne kuma shi ya kawo shawara sai ya zama shine gaba gaba duk ramin da ya gagari mutanen madina sai su kira shi ya zo ya tona musu duk ramin da ya gagari mutanen makka sai su kira shi ya rika tona musu sai mutanen makka suka fara ce ai salmanu muhajir ne shi ma hijira ai ba dan madina bane bai da gida a madina ba bai da taku ko da a madina yadda muka zo madina haka ya zo madina Lansaru suka ce ah Salmanu dan Madina ne yadda kuka same mu a Madina haka ku same shi a Madina ka kowa yana da dalilin sa kowa yana da dalilin sa annabi sai ya ce ah Salmanul Islam Salmanu dan musulunci ai yafi karfin a ce masa wai shi yana cikin muhajirun ko yana cikin ansaru annabi ya ce Salmanu minna ahlul baiti Salmanu dan gidana ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yanzu kake ganin sharifai wanda ba larabawa ba dan shi ba Salmanu ba balarabe bane ba farisi ne shi yasa akai ta samun sharifan da ba larabawa ba malamai suka ce a lokacin aka ga jinin sa ya juya ya koma irin jinin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya jawo masa tutiya da musulunci ya yadda musulunci shine alfaharin sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don mu rika alfahari da musulunci ya samu mu rika ainihin karanta wannan addu'a sau uku da safe sau uku da yamma annabi ya ce duk wanda ya wannan ya samu imani ya zama mumini zaqa ba'mal imani ko man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula sai zama da safe kullun ana so kace raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan na yadda Allah na yadda muslim kai ne ubangiji na Allah sannan na yadda musulunci shine addini na sannan kuma na yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine annabi na lalle yan uwa mai tutiya da musulunci shine addinin da Allah zai karba ranar tashin alkiyama abu na karshe da zan fada kan wannan gaba kafin aran mai karanta mana aya ta gaba Allah yana gaya mana sai da aka sauko da sura guda Allah suratul hijri alif lam mim tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin Allah yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wallahi in ai ba za ka gane kana da gata ba a matsayinka na muslimi sai an je filin alkiyama Allah yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin malaman tafsir suka ce ba muslimi mai aiki na kware ba law kanu usatul muslimin Allah ya ce wallahi kafirai idan suka ga alfalun musulunci ranar tashin alkiyama sai sun yi burin da mana su ma musulmai ne ko da masu sabo ne dan haka kada ka yadda kai tutiya kai alfahari da wani abu a rayuwarka kamar addininka mu rike musulunci mu tashi da kishin addinin mu na musulunci duk wani abin da zai taba mana musulunci to lallai mu tashi mu tsaya mu ga wannan abin bai taba mana musulunci ba saboda ainihin wannan musulunci kayan Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya datar da mu na'am
wala tastawil hasanatu wal sayyi'a
na'am
infa billati hiya ahsan
Allah subhanahu wata'ala zai ba yanzu an gaba maganar musulunci ba to za a ga ya mana me musulunci eh mafi yanci ba irin yadda mu muke fassarawan ba ko mafi yanci mukan takaita musulunci kamar yadda na ga mana jiya musulunci wasu malamai suna cewa abu biyar wasu na cewa abu uku ko in ka dunkule shi abu uku in ka fada da shi abu biyar biyar din nan kowanne akwai biyar a karkashin sa shine zai bada 25 musulunci aqida ne kuduri kenan da ibada bautar Allah da muamala tsakaninka da dan adam sannan da kafara sannan da hudud hukunce hukunce wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya sata a guntule mar hannu wanda yayi zina a mar bulala wannan sune sune ainihin abubuwan da ake dunkule musulunci da su guda biyar kenan to amma mu duba mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ga mana cikin hadisi yace an gina musulunci akan ginshikai guda biyar bayan wannan fa biyar din da muka fada mu dawo cikin hadisi kuma mu ji wannan ginshikai guda biyar din aka ce na farko tauhidi ko na biyu sallah na uku azumi na hudu zakka na biyar haji to wannan pillars of islam ne ma'ana ginshikai ne da suka rike meye musulunci har ma imamul busiri dan ya kara fitar mana ma imamul fazazi dan ya kara fitar mana maganan sai muka ji yana cewa bana qubbatul islam tazharu khamsuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina lemar musulunci wanda aka dora ta akan tiraku guda biyar yanzu ba tunda an yi magana musulunci to ana so a nuna mana menene musulunci sallah azumi zakka haji tauhidi da muke nan wannan ginshikan da suke rike musulunci ne amma musulunci tsantsansa shine kyautata halaye kyautata dabi'a shi yasa bayan Allah ya ga maganan kai tutiya kai kira zuwa ga Allah zuwa ga musulunci kenan ka aikata aiki mai kyau addinin musulunci kai tutiya cewa kai musulmi ne to amma fa ka sani ga musulunci wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a Allah yake cewa alhasanatu kyakkyawa wala tastawi sayyi'a bata ainihin daidai da wato mummuna kyakkyawan abu da mummunan abu zai daidai ba daidai bane kyakkyawan hali da mummunan hali zai zama iri daya ba iri daya bane ai kyakkyawan hali ya zarce mummunan hali dan haka sai Allah subhanahu wataala yake jan hankalin mu inda za ka zama musulmi to ka zama mai kyakkyawan hali ba mai mummunan hali ba saboda wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawan hali da mummunan hali ba sa kama ba sa zama daidai ma'ana kaman wuta ne da auduga ba za su hadu gudaya ba Allah subhanahu wataala yace idfa billati hi ahsan kai gaggawa ka aikata abun da yafi kyau a addinin musulunci to menene abun da yafi kyau aka ce shine mukafa'atu sayyi'ati bil hasana wato idan mutun ya maka mummunan abu kai sai ka saka masa da kyakkyawan abu shikenan to kai musulunci amma mutun ya maka mummunan abu kace kai ma zaka rama da mummuna a to a sai ka wannan ka fita layin tarbiyyanka ta addinin musulunci idan mutun ya maka mummuna to kai kyakkyawa zaka masa zan ba da wata kikaya gurguje duk da daga lokaci yana hararan mu kuma an ja aya din an ce wani dattijo Allah kara dotta mu lafiya da tsawon kwana zama da dattawa yana da amfani sosai wani dattijo ya je shi ɗiban ruwa a bakin rafi to sai tarar da wani saurayi da ya tarar da wani saurayi sai ya ga wata dabba ina cewa zaton ko kare ne dabba ce dai da ba ta iya rayuwa a cikin ruwa maciji ne kaga bai iya rayuwa a cikin ruwa ya aka kai garin neman sanyi ya raba sai ya shiga ruwan amma kuma ga ruwan yana so ya masa illa to sai wannan dattijo ya riga dauko itace yana kokarin ya fitar da shi duk lokacin da dattijon ne kai itace dan ya tura macijin nan ya fitar da shi sai macijin ya kai tsara
shi kuwa dattijon ba zai fasa ba sai ya sake kai itacen
wannan matashi ya ce haba baba me kake wahalar da kanka sarafa yake kawo maka baka ga mugunta yake nufin ka da shi ba kana mu nufin sa da alkhairi amma yana nufin ka da mugunta sai ya ce to a yanzu so kake yi ni in bata halina saboda halinsa ai bai kamata ni in bata halina saboda halinsa ba shi halinsa bai da kyau ni kuma halina yana da kyau yanzu ni saboda halinsa bai da kyau sai in gurbata na halin mai kyau ni mai mai da halina mara kyau saboda shi halinsa bai da kyau
a'a
shi yasa idan mutum ya ce wallahi zan ma hauka sai kace ni kuma wallahi zan ma hankali dan ni mai hankali ne eh ba ma haukaci bane ai in ma haukata bi suka hadu za a bin kirki ne ai ba za a bin kirki ba dan haka Allah ya ce irfa billati ya hasan ka ainihin wato a saka da abun da ya zama yafi kyau wannan mun shaji halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ayan nan da ina ga muka fadi wannan hali za mu tsaya na san da wuya ta kare in yaso gobe za ka kare su fassara ta insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san irin wannan mukafa'a din da yake yi ya ishe mu kuma koyi an je yaki da aka je yaki a akan hanya aka ya da zango dama in aka yi yaki akan ya da zango in aka debo aka bar garin abokan gaba danyi nesa akan ya da zango har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a kuma tana da muhimmanci yan gwa mu kiyaye ta ma'ana duk lokacin da ka zauna a wurin da ko ka zo masaukin da baka saba zama a wannan masaukin ba to lalle ka karanta wannan addu'a Allah zai kiyaye ka koda akwai wani mugun abu a wurin ma'ana a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai aka yada zango da aka yada zango sabai an gaji kowa sai nemi inuwar da zai je ya kokkwanta suka je aka kokkwanta sai aka zaba annabi sallallahu alaihi wasallam wata shirge girbishiya mai inuwa sosai suka ce to ya rasulullah kai anan za ka kwanta yace to shikenan to shi annabi da man ba ya rike takwabi ana kwance sauran sahabbai bacci ya dauke su sai wani kafiri cikin mutanen da aka yakan da ake kira da Asur sai ya ratso sai ya taho yana sadab 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 ha shi bai sa annabi ya ganshi ba shi annabi wato baccin sa ba irin namu bane sallallahu alaihi wasallam shi baccin sa iya ido ne baya kaiwa zuciya ka san shi bacci mataki uku ne ko akwai sinatu akwai na'asu akwai naumu to shi annabi duk baccin sa ma wato baya wuce sinatu din sallallahu baya wuce na asu kai baya wuce ma'ana kan idonsa in an ce sinatu shine ka ji alamar kana so kai bacci in a tsaye kake kace bari ka zauna in a zaune kake kace bari ka dan jinginu in a jingina kake kace bari ka dan tishingida haka shi yasa Allah ya ce shi la taqudu sinatun wannan ma baya kama shi balle bacci to daga nan sai na asu gengedi kana gengedi to mai gengedi duhirar da ake yana ji saboda baccin sa ya ido ne bai je zuciya ba amma mai naumu shi baccin sa ya kai har ciki to annabi shi zuciyarsa ba ta bacci in yana kwance yana bacci anan duk abin da za a zo a yi wurin ya sani sallallahu alaihi wasallama da haka wannan mutumin sai ya sadado da dan tukubin sa yana zuwa sai yayi bodi haka yayi ihu da karfi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya farkar da shi kuma wai ya masa irin kisa ma na walakanci sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama man yamna'uka minni yanzu wa zai hana in kashe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya murmushi yace masa Allah Allah ne zai hana ka kashe ni ai Allah din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya kumbura sautin sai da ya ji kamar duk halittar Allah da take irin wannan wurin ta ce Allah din sai tsoro ya kama shi bai san lokacin da ma takobin nasa ya fadi ba annabi sai ya dau takobin yace to kai kuma yanzu manya mana uka minni wa zai hana in kashe ka yace ya rasulullah fa kun khaira akizin ka zama mafi alkhairin wanda zai rike wannan takobi annabi yace to shikenan na yafe maka je ka abunka a wata riwaya aka ce a lokacin bai barurin ba sai da ya karbi addinin musulunci da meye da halin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama
ma'ana kaga yayi mummuna an saka masa da meye kikkiawa sannan duka mun san kissan nan ta balaraban kauye ko da yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da safi a lokacin sanyi annabi ya sa rigar sanyi mai kauri yazo ya cikomo rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta baya sai da rigar tai shati a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka bani daga dukiyar Allah da take hannunka ba dukiyar iyayenka ba annabi yace naji zan baka dukiyar Allah da take hannuna ba dukiyar iyayena ba ba dukiyata ba dukiyar iyayena ba amma kai kuma menene sakamakon wannan abun da kai mini yace to ai ya rasulullah na riga da na san ka ne shi yasa na maka innaka la tukafi'u sayyi'ati bi sayyi'a kai baka rama mummuna da mummuna kai amma mummuna ma kikkiawa kake yi annabi yace shikenan an yafe maka ku dora masa sha'ir a raƙumin sa daya ku dora masa dabino a raƙumin sa daya wannan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wataala ya datar da mu da kyawawan halaye hakika musulunci tsagoran sa wa'annan halayen kikkiawan halaye da mutun zai yi shine musulunci zan rufe mana da magana ɗaya daga cikin malaman mu shahararru a duniyar ilimi akan wannan gaba shine Professor Muhammad Abdu babban malami ne a Misr wannan malami yake cewa naje ni kasashen turawa naga musulunci amma ban ga musulmi ba subhanallah yace nazo kasashen mu na Afirka na zagaye duniya dan Allah yace ku zagaya ku yi tafiya a bayan kasa in ba yanzu da tafiya ta zama tashin hankali da abun tsoro ba amma tafiya ai ka mabudin ilimi ko eh zaka karo da abu da yawa kar ka zama kifin rijiya ka zaga Allah ne yace kul siru fil ardi fanzuru zagaya bayan kasa idan kana biyayya ga Allah ne wato wannan zagaya za ta kara maka biyayya in kana kangare wa Allah ne za wannan ainihin zagayan za ta saka ka jaru ka nutsu da haka sai yake cewa ya zo kasashen mu nan Afirka yace nan kuma ya ga musulmi bai ga musulunci ba aka ce me ya faru yace da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba turawan nan halin su halin musulunci ne menene halin musulunci ba a rama mummuna da mummuna sannan akwai cika alƙawari sannan akwai tausayi tausayawa dan adam jiya muka yi maganar marayu inda zaka yi bincike mafi yawancin masu daukan marayu da kulawa da su manyan kamfanonin kulawa da marayu zaka samu ba na musulmai bane mafi yawanci na turawa ne su suke da wannan kulawa din cewa lalle wannan yaron fa ya rasa gatansa kuma ya kamata a kula da shi sannan yace bature in kai alƙawari da shi karfe 7 yace to tun 6 zai baro gidansa 6 da rabi ma yana wurin kafin 7 din yace amma nan Afirka yace da nazo wai har ma lokaci aka ce muke da shi African time in an ce taro karfe 4 ne to ba a tasowa ma sai karfe 5 a lokacin da mutum zai taso ya kama shiri sai karfe 4 tayi zai fara shiri kan karfe 5 ya iso to kaga ba alƙawari kenan to lalle ɗan uwa mu kyautata kuma don mu gane kikkiawan ɗabi'a shine musulunci hatta wannan azumi namu na Ramadana Allah subhanahu wataala ya farlanta mana shine domin ya gyara mana halayenmu zaga mutane sun fi tafsayi a Ramadan me yasa saboda yunwa yaji yunwa da haka yaji yadda marasa shi suke ji wannan yunwan wani ba iya Ramadan yake jin ta ba kusan duk shekara ba haka shi yake zaune cikin rayuwarsa saboda kila wai 0101 ne ko kila da safe ba a ci ba da rana da kyar a samu a ci da dare ma kuma haka ba za a ci ba ko kuma kila a ci sau biyu da safe a ci da rana 0 da dare a ci lallai mu dage mu dabi'antu da dabi'u na musulunci mu sani cewa wa'annan ɗabi'un su ne ake nufi da musulunci wa'annan kam ginshikai ne da suka rike addinin musulunci
koda mutun zai wayennan duka ya zama dabi'unsa da halayensa ba su da kyau, Allah ya kiyaye ranar tashin alkiyama sai ayyukansa su zama kayan biyan bashin mutanen da ya cuta. Allah ya datar da mu, Allah ya mana rahama, Allah ya kiyaye dabi'unmu, marigayen mu Allah ya cikin su ya gafarta musu. Yan uwa mu dage da salatin annabi a cikin wannan dare, dare ne na juma'a, daren yawan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu dage mu je sallar juma'a yadda muka malamai suke gaya mana, farilla a ramadana daidai take da farilla 70 a lokacin da ba ramadana ba. Da aka juma'an gobe ba juma'a dai bane, juma'a 70 ne. Da aka karka yadda kai sakaci sai an fara kiran sallah, ko sai an yi nisa ana kudu ba, a'a kai kokari ka je da wuri-wuri ka samu abin da ka samu na alkhairi na wannan juma'a a cikin watan ramadana. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, Allah ya ba kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Shuwagabannin mu Allah ya shirye da su da abin da yake so yadda da shi, Allah ya sa musu tausayi. Masu ainihin kasuwanci cikin mu Allah ya musu albarka a cikin kasuwancin su, wanda suke fama da basu ka Allah ka warware musu, ka warware mana gaba daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Marigayen mu Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa su huta, mu kuma Allah ka ba mu guzurintar da su. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, Allah ka yaye musu, Allah ka tashi kafadun su, wannan ibadu Allah ya karba mana. Samarin mu da ba su sana'a Allah ka ba su sana'a, Allah ka hore musu yadda za su yi, Allah ka ba su mata yayi na kwarai. Jami'o'in mu da suke rufe Allah ka sa a bude su a daidaita, a bude su dalibai su koma makaranta su cigaba da karatu. Allah ya yi abinda aka karanta albarka, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Bukatun mu na alkhairi duniya da lakira Allah ka biya mana, abinda muke tsoro na sharri duniya da lakira Allah ka kiyaye mu, Allah ka sa mu cikin wanda ka gafartawa, Allah ka sa mu cikin wanda kake entawa a cikin wannan wata. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fatiha masallatul fati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.